sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 16 ga watan Maris. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa hukumar kula da ayyukan dakon kaya daga tashoshin jiragen ruwa zuwa sassan kasa a jamhuriyar Niger ta shirya wani taron horas da masu dakon kaya da 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga kasashen waje. A jamhuriyar Niger har ila yau za ku ji yadda wasu yankunan karkara ke fama da matsalar tsaro a iyakokinsu da Najeriya. Muna ɗauke da rahoto na musamman wanda Hassan Tambuwal ya shirya kuma zai gabatar, sai kuma labarin wasanni tare da Ridwan Abbas. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya buƙaci 'yan majalisar dokokin Amurka su ƙara ƙoƙari wajen kare ƙasarsa. A daidai lokacin da dakaran Rasha ke kai farmaki a kasar makonni uku kenan, abinda ya tunatar da wasu daga cikin munanan abubuwan fargaba a tarihin Amurka na neman majalisar dokokin kasar da shugaba Joe Biden su ƙara ba da taimakon agajin soja da kuma ɗaukar matakin hana zirga-zirgar jiragen sama a sararin samaniyar Ukraine ɗin, kasar da aka yi wa ƙawanya. Rasha dai ta ci gaba da kai hare-hare a kan Kyiv, babban birnin Ukraine, a yau Laraba, yayin da ministocin tsaron kungiyar NATO suka tattara a Turai don tattauna batun kutsen Rashar. Yanzu haka ana kan yanke hukunci akan makomar kasarmu, a cewar shugaba Volodymyr Zelensky da yake magana kai tsaye ta bidiyo a gaban majalisar dokokin Amurka. A wani jawabi da ya tunatar da mummunan tarihin harin Pearl Harbor a Japan a shekarar 1941 wanda ya sa Amurka shiga yakin duniya na biyu, da kuma hare-haren ta'addancin da aka kawo Amurka ranar 11 ga watan Satumba a shekarar 2001, abinda ya sa Amurka ta kaddamar da yaki da ta'addanci a bangarori da yawa a fadin duniya tsawon shekara 20. Tauraron fina-finan ɗan shekara 44 da ya zama shugaban Ukraine, akwai lokutan da ya yi magana da harshen Turanci a jawabinsa. Ya kuma taɓo wasu batutuwa a tarihin Amurka, ciki har da kalaman madugun 'yan gwagwarmaya farar hula marigayi Martin Luther King Jr. "Ina buƙatar in kare sararin samaniyar ƙasata," a cewar Zelensky. "Ina nema amincewarku da taimakonku, abinda kusan ke nufin abu ɗaya, kamar yadda za ku ji idan kuka ji kalmar 'I have a dream'." A yau Laraba, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi taron neman tallafi ta yanar gizo tsakanin mambobinta don tara akalla dala biliyan 4.2 da nufin samar da agajin jinƙai a wannan shekarar ga Yemen, ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya sanar a yau Laraba cewa Amurka za ta ba Yemen kusan dala miliyan 585 a wannan shekarar ta 2022. Ita kuma tarayyar Turai ta ce za ta samar da dala miliyan 407,400, sannan Burtaniya ta yi alkawarin ba da dala miliyan 115. Majalisar ta ce kudin za su taimakawa mutane fiye da miliyan 17 waɗanda ke matuƙar buƙatar agajin abinci, adadin da ka iya ƙaruwa zuwa miliyan 19 nan da watanni masu zuwa a wannan shekarar. Tun daga shekarar 2014 ne Yemen ke fama da tashin hankali, a lokacin da 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran suka kwace sana'a babban birnin kasar, suka kuma hamɓarar da gwamnatin kasar da kasashen duniya suka amince da ita. Wata haɗakar dakaru da Saudiya ta jagoranta, ciki har da haɗaɗɗiyar daular Larabawa, ta shiga yakin da 'yan tawaye watanni daga baya. Yakin da ya yi sanadiyar mutuwar dubban 'yan Yemen ya kuma haddasa tashin hankalin jinƙai mafi muni a duniya. Taron neman gudunmuwar na yau Laraba na zuwa ne yayin da hankalin kasashen duniya ya karkata kan kutsen da Rasha ke yi a Ukraine yau kwana 21 kenan. Ta yiwu rikicin Ukraine ya tsananta yanayin Yemen da ke samun kusan kashi 1/3 na alkama da ake shigo da ita kasar daga Ukraine. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da safiyar yau Laraba, Koriya ta Arewa ta yi kokarin harba wani makami wanda ba a tabbatar da kowane iri ne ba a cewar sojojin Koriya ta Kudu, yayin da rahotanni suka ce makamin ya tarwatse a sararin samaniya kuma barbashinsa ya fada kusa da Pyongyang. Da alama makaman na Koriya ta Arewa bai yi nasarar tashi ba nan take bayan da aka harba shi. Lamarin da ya auku ne a unguwar Sanan da ke kusa da Pyongyang, a cewar sojojin Koriya ta Kudu a wata sanarwa. Kafar yada labaran Yonhap ta Koriya ta Kudu ta bada rahoton cewa ga dukkan alamu makamin ya tarwatse ne a iska jin kadan bayan harba shi. Kafar yada labaran Koriya ta Arewa da ke birnin Seoul, wadda ke da majiyoyi a Koriya ta Arewa, ta ce barbashin makamin ya fada a kusa da babban birnin Koriya ta Arewa, inda ta ambaci wani hoto da kuma waɗanda suka shaida cewa makamin ya kasa tashi. Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta ce nan ba da dadewa ba kasar ta za ta sake bude iyakokinta ga 'yan yawon bude ido, yayin da kasar ta sassauta matakan COVID-19. A yau Laraba, Prime Minister ta sanar da cewa masu zuwa yawon bude ido da suka yi rigakafi daga makwabciyar kasar Australia za su iya shiga New Zealand daga ranar 12 ga watan Afrilu. Daga nan sai bakin da aka dauke wa yin visa da suka yi rigakafi daga kasashen Burtaniya, Canada, Jamus da kuma Amurka daga ranar 2 ga watan Mayu. Babu wani daga cikin bakin da za a tilasta masa killace kansa bayan ya isa New Zealand. Bayan nuna shaidar yin rigakafi, dole ne baki daga kasashen ƙetare su yi gwajin cutar, kuma gwajin ya nuna cewa ba sa dauke da COVID-19 kafin su shiga kasar, sannan kuma kafin su bar kasar.
Labaran duniya kenan ka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu shiga babin rahotanni, kuma za mu fara ne daga Jamhuriyar Niger, inda hukumar kula da ayyukan dakon kaya daga tashoshin jiragen ruwa zuwa sassan kasar ta shirya wani taron horo ga masu dakon kaya da 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga kasashen waje, ta yadda za su lakanci dabarun da za su ba su damar cin muryar wannan fanni fiye da yadda abin yake a yanzu. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulemu Mini Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Lura da yadda masu motocin dakon kaya daga bakin teku zuwa cikin gida Niger ke gudanar da aiki cikin yanayi irin na kara zube ya sa hukumar CUNET mai kula da sha'anin suhurin kaya ta fara yunkurin fadakar da su hanyoyin da za su ba su damar gudanar da aiki cikin yanayin mutunci har ma su ci moriyarsa fiye da can baya. Madam Chuma Mustafa ita ce babbar director CUNET.
Kana da mota dan saboda ka samu ka tafi yadda kayayyaki kawai sai ka bada farashi haka nan, baka san kai ka azza kawai zaka biya assurance, zaka biya vignette, ka an ka huda kudaden har yanzu baka yi metri zan cooking transfer kin ba, kamar ni kake samu a ciki tana ruwa ma cikin asara ma kake taya kenan, dan saboda ka gane da ya kamata ka samu riba a cikin aikin ka na transfer.
A yanzu haka direbobin motocin dakon kaya da masu motocin da ke gudanar da wannan aiki na fuskantar barazanar durkushewar harkoki sakamakon gogayyar da ke tsakanin su da takwarorin su na kasashen waje, ba idan wasu matsalolin da ake fama da su. Saboda haka shugaban kungiyar masu shigo da motoci daga waje Alhaji Hamadu Bubakrin ke daukar wannan taro da muhimmanci.
Ga kudin mota, ga kudin da nasa charging na motan, ga abin da nake kashewa zuwa daga Adam taso daga Yamai a je Kotonu a komo a dauki kayan a zo, kudin chauffeur, kudin apprentice, kudin tayoyin, wannan duka mu cikin kashin darin kashin 80 duka ba masu ilimi ne ba, saboda shine wannan vraiment horon ta yau horon ne vraiment mai himmanci da ya kamata a saurara.
Tuma 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga waje na da babbar damuwa a game da halin da harkokin dakon kaya ke ciki a yau daga bakin teku zuwa Niger, saboda yadda abin ke zama wani bangare na dalilan tsadar kaya a kasuwannin cikin gida. Inji Shaibu Chambiano, sakataren kungiyar 'yan kasuwar Import Export.
Dan kasuwa bai hasara, duk abin da ya biya yana sa cikin farashi. Motoki suna nan da yawa, wanda farashi zai koma kasa shi da kanshi. To wani bi in harkan kada ya tashi, to mutanen Benin sai su ce ba su dauki kayan Niger, saboda harkan kada ana dauke shi da darja.
Masana sha'anin jigilar kayan ƙasa da ƙasa ne hukumar ta Kunit ta gayyato domin bajewa mahalarta wannan taro muhimman ka'idodin aiki da zummar fitar da su daga duhun kan da ke dabaibaye tafiyar al'amura a wannan fanni. Malama Ramatu Ibrahim ƙwararriya ce a sha'anin suhurin ƙasa da ƙasa.
Matsalar da akwai wajen ministerin transport ne ya kamata su yi encadre activity ke ya kamata ka samu mota haka ya kamata a ce kana da ilimi daidai hakan ga ya kamata a ce don ku ka gani in dai lalle an yi shi za a samu cigaba kwarai.
A ranar Juma'ar da ke tafe ne ake kammala wannan taro da wasu shawarwarin da za su taimakawa masu motocin dakon kaya da 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga bakin teku wajen gudanar da harkokin yau da kullum. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To har ila yau dai muna jamhuriyar ta Niger inda wasu yankunan karkara ke fama da matsalolin tsaro inda bayanai suka yi nuni da cewa ana afkawa mutanen da basu ji ba basu gani ba a daidai lokacin da kasar ke duba yiwuwar barin dakarun Faransa su zauna a kasar. Ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya aiko mana daga birnin Kwanni.
Ta la'akari da yadda matsalolin tsaro suka zagaye jamhuriyar Niger yanzu haka dai ana iya cewa ra'ayoyi sun yi halshen damo game da jirge sojojin kasashen waje a wannan kasar. Hasalima a waɗansu yankuna da ke kusa ko da 'yar tazara tsakanin su da iyaka da tarayyar Najeriya akan fuskanci kutsuwar 'yan bindiga daɗi da ke sace mutane ko kuma gaggan barayi da ke shawagi a kasuwanni suna la'akari da masu yin hada-hada don abka musu da zaran sun dauki hanyar koma gida. A garin Bazazzaga da ke cikin karamar hukumar mulkin karkara a Lela a cikin gundumar birnin Kwanni da ke iyaka da tarayyar Nigeria a cikin jihar Tawa, irin haka ne Tawakana inda aka gano wani bawan Allah an yi masa kisan babu gaira babu dalili kamar yanda magajin garin karkara a Lela Malam Yahaya Gero ya yi mini karin bayani ta wayar salula.
Sai zo kwa yanda marmin shi da mutane kenan bayan ya taho an ka jiwa ba a gashi ba dan an kubo shi ba dan ka an kashe shi sanin mu halin kashe nashi ba yanzu ka Allah maka ne yanzu mu ka nan dige muka yi ko mun zo hurin ka zo hurin an ka bige shi kwakwo ne kwakwo ne haka babu tara babu shiga ko na ba gani mutuna suka ba ya gani ya wurin la talaka ne wuya shi.
To kamar irin kashin da aka yi masa kamar bugun sa ne ake da wani makami ko kuma saran shi ne an ka yane yane abin
kuka shi an kai sosai da makami a huskar shi an ka bige shi da kawo wani hannuwan zo an bige da kanshi ma yana da yaji sosai
kamar da sanda ne kenan misali
da sanda ne kuma gutsun sa da ta rubi wata sanda guda ta na kashi ta
shi dai wannan yankin na ci gaba da daukar hankulan mahukunta domin ko a kwanakin baya wani dan kasuwa ya kwanta dama bayan gaggan barayi sun yi masa kwantan bauna haka ma ko ajiya wani shi ma dan kasuwar ya ketare rijiya da baibai bayan waɗansu mutane dauke da makamai sun yi masa kwancin bardo a dawowarsa daga kasuwar ta Bazazzaga kamar yanda wani mutum dake wannan yanki ya yi mini karin bayani ta wayar salula amma ya nemi a sa kai sunansa saboda dallan kar kai
shi ma ya ci kasuwa na bayan sallar isha'i
bare suka tare shi
jiya da dare iya iske sun girma itti mota gare shi in ya ci kasuwa wato akwai yan basu suka da shi ka amsa sosai wani da sai shi dan dare ya kare harkokin shi yanzu za shi Kwanni to in ya tare da Bazazzaga akwai wani gari da ake ma sace to tun bai kai sace nan ba akwai wani dan kwali sai sun ga girma mai itti to sai tun da ne sai cankai itten sai da premier ya ci yau ke tare itten amma sun taba saran shi ko ta dai sun kasara ina jin wajen fitran ina da sun kasaran shi dai ba same shi ba
to yalla ya lura kamar ko su nawa ne
moto uku ne su hakwaranan shi ma sun kai hanyar sai sura bisa mashin ba
ga alama ba su dauke da bindigogi tun da ba su yi halibi
can gaba na hanci sun halbe bindiga
shi sun kai nema ko kuma can wani waje na sun ka halba
sun cankai farkin wani mashin baya gare shi to sai sun ka halbe bindiga to shi mai mashin da ji kukan bindiga nan sai ya koma baya kenan kila halbin da sun kai su ba wancan mai moton tsoro ne saboda su samu cikin su babu baka sai kuma Allah bai ba su sa'a ba.
Ana iya cewa matsalar tsaro kan iya samun sauki da zaran kowane dan kasa na maraya da na karkara sun ba juna hannuwa don saka idanu akan ababen da ke kai komo a yankunan su domin tuntubar jami'an tsaro a cikin gaugawa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To an gaida Haruna, yanzu kuma ga Hassan tambuwar da rahoto na musamman.
A halin yanzu jama'a na amfani da magungunan Islama a yawancin jihohin Najeriya. Na tattauna da wasu masu harkar magungunan Islama a Ibadan.
Sunana Abdullahi Zuhair. Sana'ata shine sayar da magunguna na Islamic Chemist insha Allah. Wannan ita ce sana'ar da nake yi a garin Akinyele, karamar hukumar ce daga cikin karamin hukumomin da muke da su a nan jihar Oyo.
Kamar waɗanne irin magunguna kake saidawa?
Alhamdulillah, magungunan da muke sayarwa suna da yawa kwarai da gaske. Akwai bangaren abin da ya shafi waɗanda ake shigo mana su daga waje, akwai kuma wanda muke da su ɗan gida. Na abin da ya shafi basir, na abin da ya shafi bangaren kuma sihiri, da abin da ya shafi sanyi, sanyi na mara ko matsalolin mata da sauransu, kusan matsaloli da yawa na abin da ya shafi gangan jikin ɗan adam insha Allah subhanahu wataala. Muna sai da magunguna dangane da su.
A wace ƙasa ce ko kuma a wani sashi na duniya kuke samun wannan magani?
Bangarori kusan biyu ne mafi yawanci manya-manya wanda muka fi samun magungunan. Bangaren abin da ya shafi Misr da kuma abin da ya shafi Saudiya. Mafi yawancin su nan muka fi samun wato magungunan, musamman abin da ya shafi Al-Hawaj, wanda daga nan suke fitowa, duk da akwai irin su a gida, amma kuma gaskiya ba kamar waɗanda suka zo daga can waje din ba. Muna da irin su a gida, amma kuma mukan samu ƴan waje, dan a bambance mutum in ya zo siya, wannan na waje ne, wannan kuma na gida ne.
Amma kana magana inganci kenan?
Na'am, kan abin da ya shafi inganci, kuma kusan duka ɗaya ne. Abin da kawai da yake mafi yawanci abu ne da tunani namu na dan Adam da kuma mutanen, aka ce wannan abu daga waje yake. Mutane sun fi mutunta shi da daraja shi, amma in abin da ya shafi aiki ne, kusan aikin su duka aiki ɗaya suke yi insha Allah.
Mala, an ce wannan Islamic Chemist ne, to kowa na iya shigowa sai ko da ba musulmi ba?
Abin da ya shafi Islamic Chemist, ko wanda yake musulmi ko wanda ba musulmi ba zai iya zuwa ya siya. Dalili kuwa shine akwai abubuwan da wanda ba musulmi ba in ya zo, saka wanda ba musulmi ba yana da damar ya zo ya mana bayanin abin da yake da shi, kuma mu bashi abin da zamu iya bashi. Dan akwai ɗaya daga cikin pastoci da muke tare da su anan, yakan zo zai wahala ya kwana uku zuwa hudu bai zo ya sai habbatu sauda ba, kuma wanda tafi kowace tsada yake siya, saboda yana yin amfani da ita ga marasa lafiyarsa da zasu zo wurin majami'ar.
To mallam, idan mutum ya zo da wata matsala ta rashin lafiya, yaya kuke kutantance irin rashin lafiya ce da maganin da ya kamata ku bashi?
Alhamdulillah, dangane da abin da ya shafi mutumin da zai zo mara lafiya, kamar yanda ake yin karatu a je makaranta ayi karatu na boko, haka ake zuwa ayi karatu na abin da ya shafi Islamic Chemist. Kuma research zai baka alamomi da zaka gani, da kuma duk wanda ka gani da irin waɗannan alamomin ga irin abin da ke damunsa, wanda ke nuna maka cewa dan kana sayar da magunguna na Islamic Chemist ba zama zaka yi ba, abin da ke buƙatar bincike na yau da gobe dan ka rika gamo cututtuka da kuma wani hanyoyi ne za a bi a magance su. Akwai malamai waɗanda suke likitoci na gaba da mu, waɗanda suke wayan mana da kai da kuma karantar da mu lokaci bayan lokaci kan irin sababbin cututtukan da ake samu sun shigo, da kuma hanyoyin da za a bi a magance waɗannan cututtuka da insha Allah.
Likita irin wanga na Turawa yana zuwa kamar jami'a ya yi karatun likita kamar shekara biyar shekara bakwai, wannan gehen Islamic shi ma akwai wata cibiya ko wata makaranta da mutum zai je domin ya ƙara ilimi a game da wannan magunguna?
Kwarai da gaske, akwai makarantu kamar jami'ar Bayero da kuma abin da ya shafi Udus Sokoto kenan. Akwai tsangaya wadda suka bude musamman Udus, na mutum zai iya zuwa wata uku wata biyar shekara, ya danganta da yanayin zangon karatun da kake so ka kai, kuma ana zuwa ayi kuma a baka certificate in har ka ci waɗannan abubuwan da ake so.
Sunana Salisu Muhammad, na fito daga Zamfar State, kauren Namuda, local government. Ina Islamic Medicine. Mukan bada magunguna iri-iri wanda suka shafi cututtuka da dama, wanda yake bangaren ulcer, dankanoma da kuma sanyi, musamman ma irin tolic infection, irin wanda yake haifar da matsaloli a mahaifa ta mata, yawan samun damuwa, ana samun ciki yakan lalace. Ta wannan bangaren lalle muna bada kokari kamar yadda iyayen gidanmu suka koyar da mu, muna basuwa kuma ana samun nasara cikin yarda Allah.
Ka dade kana wannan sana'a ta Islamic Medicine?
Lalle na dan samu shekaru kamar biyu zuwa uku ina wannan Islamic Medicine. To kuma alhamdulillah, cikin yarda Allah mutane sun san da mu sosai, da yake dai mun dan karanta daga cikin ilimin da Allah ba mu bakin gurgudu, dan mu din ba malamai bane.
Kana ciniki a wannan sana'a?
Alhamdulillah, alhamdulillah, muna kasuwa bakin gurgudu. Ka san kowane dan adam da nasibin da Allah ya mashi akan tashi kasuwa.
Yanzu kamar gari ne mutum nawa suna shigowa nan sosai magani?
To alhamdulillah, da yake ni din lalle ina da shago ne, amma yawanci na fi dauka in dan je waɗansu hurare da yake abun an san shi yana da muhimmanci sosai, mun sha mu baya a dace. Mai akasari wani sabanin yazo, ka san da aka ce Islamic, wani yana jin kunya yazo ya tsaya a gaban ka ko kuma a wajen ka, saboda yana gudun tarar da wani ya karanta cutar da ke a jikin shi. Amma sabanin haka sai ya kira ka a mazaunin shi inda yake, sai ka cancanci abubuwan da ka san zaka je ka bashi cikin yarda Allah, kuma a dace sai ka dauke su ka je ka same shi. Gudun yazo za a hada mashi fanado, ensira, paracetamol, me a hada kamar guda biyar shida a ce je ya sha wannan, bayan lokaci ya sha wannan. Ni ma ina da irin wannan haɗi wanda nake, kuma cikin ikon Allah ana samu waraka.
To da farko suna na Hamisu Aigo Usman, sana'ata ita ce harkar magani, general gaba daya, traditional medicine.
A ina ka fara wannan sana'a?
To gaskiya sana'a na fara tun daga gida a gurin mahaifina, domin shi mahaifina dama yana bada magunguna musamman na ciwon daji. Daga nan kuma na fara sana'ar bada magani na gari da kuma na ruwa, nake jikawa nake yawo da shi. Sai Allah ya sa muka tsunduma cin wannan harka ta Al-Ihsan Islamic Medicine.
Wani kwararren likita yayi bayani a game da magungunan Islama.
Sunana Dr. Abdulrahman Ahmad. Islamic medicine kamar yanda sunan yake, malamai suna ta jan kunnen masu sayar da magungunan nan. Ina magana malaman musulunci yanzu. Kamin mu je perspective namu da cewa su sani in aka ce maganin musulunci ana nufin maganin da aya ta zo da shi ko hadisi ya zo da shi. Amma shi yadda kashi 90 na magungunan nan da ake babu wata aya ko hadisi da za ta bakin din shi. To kaga tun nan ana dai tunan shi maganin musulunci ne, in reality ba maganin musulunci bane. Even though akwai da ku cikin su waɗanda hadisi sun tabbatar da su ko akwai ayoyin da suka tabbatar da su. To ɗaya kenan. A perspective na muna jibin waɗannan mafiyancin su a matsayin maganin nuka na gargajiya. Maganin gargajiya duk wani likita da zai karatu sai an karantar da shi maganin gargajiya. So maganin gargajiya a matsayin da muka dauke shi mu masana lafiya yana aiki ba wai bai aiki ba, amma me ya matsala ba a san how many milligram zaka sha ba. Mafi yawanci babu wani bincike da aka yi a gano shin yana aiki tun daga farko ko bai aiki. Maganin da duke kai namu na likitanci zaka ga paracetamol yana dauke da 500 milligram, da clofenac akwai 50 milligram per tablet, akwai 100 milligram per tablet. So waɗannan maganukan gargajiya how many milligram ne cikin sun guda da zaka sha ba wanda ya sai ba auna su ba. So sannan kowane magani akwai abin da muke kira therapeutic dose da lethal dose. Therapeutic dose meaning maganin da in ka sha yawan shi ba zai ma aiki ba. A lethal dose yawan maganin da in ka sha illa zai yi ma. Akwai abin da ake kira every drug is a potential poison, meaning duk wani magani da ka sani zai iya wa mutum illa ko wani irin magani depending on yawan shi da mutum ya sha. So duk abin da muke takaddama da maganin gargajiya shine shin wani yawan magani zaka sha ya zan bai cutar da kai ba. Ba a san shi ba tun da cin hatsi za a yi ka je ka dafa ka sha cibi guda da safi, cibi guda da mareci ko ka sha iya cikin ka kamar da shi ruwan sha ko duk zaka ci abinci ka sha. Yadda nake cin abinci ba haka wani yake cin abinci ba. So eventually mutum zai dauki maganin nan yana aiki amma zai sha shi munzalin da ma banna zai yi. So wannan kuma shi abin da muke ta fadakar da mutane da cewa allura masu maganin gargajiya su dawo su zamanantar da shi kamar yadda ake a China da Vietnam da wasu kasashe. Yanzu an gano therapeutic dose, an gano lethal dose, an gano maganin nan yana yi ko bai aiki ma kwata-kwata.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To daga rahoto na musamman sai labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Labarin Blackstar din Ghana muke so ma a labarin wasannin da yau. Har yanzu dai hukumar kwallon kafar kasar Ghana ba ta bayyana sunayen 'yan wasan da za su fafata da Najeriya a wasan karshe na samun gurbin shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 ba. A cikin mako ɗaya da ɗuriya kasar Ghana za ta yi artabu da babban abokin hamayya ta Afirka ta yamma Najeriya a wasan karshe na samun gurbi a gasar cin kofin duniya. Ranar 4 ga watan Maris Najeriya ta bayyana sunayen 'yan wasan ta 25 da ke shirin yin gumurzu a karawar guda biyu a cikin watan nan. Ranar 25 ga watan za a yi zagayen farko kimanin kwanaki 9 daga yanzu, amma har yanzu ba a san waɗanda za su yi wa Ghana wasa ba. Sai dai ranar 29 ga watan za a yi zagaye na biyu na wannan wasa. Ko menene dalilin wannan jinkiri? A wurin fiskan jami'an kwallon, daraktan sadarwar hukumar kwallon kafar kasar Ghana Raya Santichum ya faɗa cewar jinkirin wata hikima ce, ra'ayin sashen fasaha ne da ya samu goyon bayan manejoji, inji shi.
Hukumar kwallon kafar duniya FIFA ta gaici take amince da Cape Coast Stadium a matsayin inda za a yi wasan ƙarshe na samun gurbi a gasan cin kofin duniya tsakanin Ghana da Nigeria ranar 25 ga watan Maris. Game da labari da ke isowa gare mu, ana nazarin zaɓe na biyu wato Baba Yara Sports Stadium da ke jiran amincewar masu binciken hukumar FIFA da kuma Nigeria. Muddin ba a amince da shi ba kuma za a iya tura wasan na Ghana da Najeriya zuwa wata ƙasa daban. A Cape Coast Stadium aka shirya za a yi wasan zagaye farko, sa'an nan a yi zagaye na biyu a Najeriya. Sai dai hukumar kwallon ƙafar Ghana ta buƙaci a yi wasan a Kumasi Sports Stadium maimakon Cape Coast Stadium tun da an nuna rashin amincewa da Cape Coast din. Super Eagles na Najeriya za ta iso don ƙasar Ghana da chartered flight a ranar Laraba 23 ga watan Maris shekara ta 2022. Ƙasar Ghana ce ke karɓan bakuncin Najeriya a wasan ƙarshe na shiga gasar cin kofin duniya a Cape Coast Stadium, kodi yake ba a samu amince da Cape Coast din ba. Yau ake sa ran hukumar kwallon kafar duniya za ta fito da sakamakon binciken ta akan Kumasi Sports Stadium zaɓin Ghana na biyu. An dai sa ranar 29 ga watan wato aka shirya za a yi zagaye na biyu na wasan a mashida Biola Sports Stadium da ke Abuja. Ɗan wasan tsakiyar Ghana Thomas Partey ya bayyana cewar inkiyansa ne Senegal a yayin da yake hira da Sky Sports. Senegal ne sunan da ake min inkiya da ita yayin da nake wa klubin ɗin mahaifina wasa. An sa masa suna Senegal ne a dalilin salon wasansa wadda ke tuna wa mahaifin nasa ɗayan abokansa da ake kira Ama Senegal. Shi Ama Senegal tsohon ɗan wasan baya ne na ƙasar Ghana wadda ke wasa sassa da karfi-karfi. Tsohon ɗan wasan na Atletico Madrid na cikin kyakkyawan yanayi wa Arsenal bana. Partey ya tabbatar da haskawarsa da ƙwallo a nasarar da Arsenal ta samu akan Leicester City a Emirates Stadium da ci 2-1. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Redwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Da wannan kuma muka zo ga shirin namu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya buƙaci 'yan majalisar dokokin Amurka su ƙara ƙoƙari wajen kare ƙasarsa a daidai lokacin da dakaran Rasha ke kai farmaki a ƙasar makonni uku kenan. Abinda ya tunatar da wasu daga cikin munana abubuwan fargaba a tarihin Amurka na neman majalisar dokokin ƙasar da shugaba Joe Biden su ƙara ba da taimakon agajin soja da kuma ɗaukar matakin hana zirga-zirgar jiragen sama a sararin samaniyar Ukraine, ƙasar da aka yi wa ƙawanya. Rasha dai ta ci gaba da kai hare-harenta a kan Kyiv, babban birnin Ukraine, a yau Laraba, yayin da ministocin tsaron ƙungiyar NATO suka tattara a Turai don tattauna batun kutsen Rashar. A yau Laraba, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wani taron neman tallafi ta yanar gizo tsakanin mambobinta don tara akalla dala biliyan 4.2 da nufin samar da agajin jinƙai a wannan shekarar ga Yemen, ƙasar da yaƙi ya daidaita. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya sanar a yau Laraba cewa Amurka za ta ba Yemen kusan dala miliyan 585 a wannan shekarar ta 2022. Da safiyar yau Laraba, Koriya ta Arewa ta yi ƙoƙarin harba wani makami wanda ba a tabbatar da kowane iri ne ba a cewar sojojin Koriya ta Kudu, yayin da rahotanni suka ce makamin ya tarwatse a sararin samaniya kuma barbashinsa ya fada kusa da Pyongyang. Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta ce nan ba da dadewa ba ƙasar ta za ta sake bude iyakokinta ga 'yan yawon bude ido yayin da ƙasar ta sassauta matakan COVID-19.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Elgresham wadda ta hada mana shirin, da kuma injiniyan mu na yanzu wato Mr. Chang, ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu kwana lafiya, bis salam.